من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبود الله تعالى وديبام إيكو مكعد أولا مسلاتي مسلاتي الحاج عمر مطلب ببام مسلاتي جماعة ميئرة أنا تكين غرون فنتوى أجيهر كثنا ما هدو أسافر ثلاثة أشرين دبيغة وتر رمضان تشكرا دبو دا دريكو دا أربعين دا بقوي ودوانا يديدي دا غوما غوطة مات شكرا تدبو بيو دا أشرين دا شدة ميلادية كبير دا مكسابة هدوى domin tafsirin alqur'ani mai girma. Alhamdulillah, a yau muna tare da babban malaminmu, ɗaya daga cikin manyan malamai na ƙasa, shugabannin wannan ƙungiya jama'atu izalatul bidatu wa iqamatus sunna, babban malami Professor Umar Labdo, wanda ɗaya daga cikin waɗanda ƙungiya ta turo wannan gari ne yi tafsiri. Tuntuwa tana da santan yin tafsiri na ƙasa guda biyu. Akwai wannan santa, sannan akwai babban masallacin Juma'an Zaria Road. So Professor Umar Labdo shi ke tafsiri a can. Malami ne shahararren ƙware da gaske a faɗin Afirka. Ya riƙe muƙamai daban-daban har ya kai ga yayi bayan sansala na ɗaya daga cikin jami'o'in ƙasar nan. So Allah ta'ala ya azurta mu da kawo ziyara da wannan babban malami ya yi. In ba kuma ta ba a barancan, Professor Umar Labdo ya zo ya gabatar mana da rayayyen lacca a kan abin da ya shafi shi'a da 'yan shi'a da ta'addancinsu ga addinin musulunci. Ya nuna mana ɓalo-ɓalo ba wai shaci-faɗu ba, an yi karatu with references. In aka ce suna aiki kaza, to kuma sai an nuna mana kowanne ya gani ga bidiyon su nan a sa. Sumalan ya ba addinin musulunci gudunmuwa ta fuskacin bayyana wannan mummunan aƙida da ta'addancin 'yan shi'a. Da haka dukkan malamai masu da'awa suna takama, suna alfahari da littattafan da ya rubuta wajen tona asirin waɗannan miyagun mutane da aƙidarsu ta shi'a. Muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu da muguwar aƙidarsu. Malam zai mana nasiha kan abin da zai amfanar da mu a rayuwarmu ta yau da gobe da kuma addininmu insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ta'ala ya datar da malam, ko kuma muna maku wasiya da cewa lallai ku yi shiru, ba mu san ku da surutu in ana karatu ba. ku bi umarnin Allah, ku bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In ana ka abin da ya shafi karatun alqur'ani ku yi shiru. Allah ta'ala ya taimake mu. Ya gafarta mala ina ga nan zaka dawo Allah ran masu zauna.
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا إخوة مات مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda malam ya ce ziyara muka zo mai ziyara an san ya kan zo da ya sunanta Taraba to sai dai wannan Tarabar tawa ban sani ba idan mata ƴan uwa za su yi maraba da ita ko za su komo min da bata na ku karba a'a ina zuwa kada ku yi saurin amsawa fa ba ku ji ta ba fa Tsaraba na ku amsa to ji kenan yanzu bari ku ji taken Tsaraba tawa kuma na bayar ku amsa kishiya a'a saurara ku ji zan gaya muku anshin da za ku ansa. Amma sau nake sai kun ji bayar wa tukunna, sa'annan sai in ba ku amsar sai ku maida. Kijiya, yawwa ku yi shiru kawai. Kijiya, alheri ce. Kijiya, mutum nawa ne suka ansa? Kijiya, yawwa da ɗan dama dama. Amma har yanzu wasu ba su ansa ba. Ina ganin wasu ma sun kui da kai su kai ma. Kijiya, kijiya, kijiya. Yawwa, na gode. Ya ta saura na shi. Saurara sai musu ya. Bara ku tsaya ta ku tsaya. Ba za ku ji ji an ta musu. Wannan maganar narfaɗi ba wai kuna tsokana ku nake yi ba. Ina rantse muku da Allah, wallahi gaskiya ne alheri ce. Wallahi al'azim, kishi alheri ce. Kun san abin da ya sa? Allah ne shar'anta a yi wa mace kishiya. Kuna jin Allah zai cuci bayansa? Allah zai shar'anta wani abu ga bayansa wanda ba alheri ba ne? Shin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba shi ne ya halatta tayyibatu ba ya harrama al-khaba'is malam ba maya.
Allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والأغلال التي كانت عليهم
يا إشيك على رمى الله ساكا مدى الهل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دقا من الله هل التاوى بينسا to abu ne tsayibi, abu ne mai kyau, abu ne mai tsarki, abu ne mai amfani. Duk abin da Allah ya haramta wa bayansa to khabith ne, mummunan abu ne. Allah ya halatta kishiya ko bai halatta ta ba? Saboda haka kishiya tsayiba, tsayiba ne ko khabitha ne? Kishiya! Yawwa! To kun ga ko anan da tashi ne tafiya ta na kawo fa'ida, ko ban kawo ba? Bayan Allah mata, kishiya alheri ce, to amma halin ɗan adam ne, saboda yawa yana ƙin abu bai san alheri ba ne. Saboda ka kishin da kuka yi ba laifin ku muke gani ba, amma in yi yawa shi ne ya zama laifi. Ina fata kun gane, malam ba mu ba sa an takrahu shaya.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ومن يتي سبحانه وتعالى ينا نونا مدى تبيع أربعين سوان دشيني فسنة تبيع أربعين ناسا يتي تنا يوا كتئوان أبو أما الهيري نغريو تنا يوا كتئوان أبو أما وانا أبو شر نغريو ناسا إن أنكس ما تاكشي تري وتقيل تسعين دبيار zuwa da bakwai ba sa san kishiya. Wannan ɗabi'a ɗan adam ce, ba laifi kuka yi ba, amma Allah yana so ya jarrabe ku ne. Wannan ayar da Allah ya karanta mana yanzu ta zo ne a siyakin wajabta yaki. So Allah ya wajabta wa yaki, maza ko mata? Maza suna san mutuwa ko suna gudun mutuwa? Kun ga tafiya ne, maza suna gudun mutuwa. To sai Ubangiji ya kawo wannan koyarwa mai hikima. Ya ce, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. An wajabta yaki a kanku ya fi mazan al'umma. Ai, kun ga ko mata ba ruwanku da yi? Ko kuna yi? Sai dai ku ɗan taya mayaƙa, ku ɗebo musu ruwa, ku ɗauke wanda aka yi wa rauni, ku gyara mishi raunin shi, ko da sauran irin waɗannan abubuwa. Ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kusan iya aikin da mata suka yi kawai. An samu matan da suka ɗau makami, amma kaɗan ne. Haka ne ko ba haka ba? To Ubangiji ya ce, tana yiwuwa ku ƙi wani abu. Allah ya san maza suna ƙin yaƙi. Amma sai ya ce, tana yiwuwa ya zama alheri. Tana yiwuwa ku so wani abu. Zama kar a yaƙi, amma sharri ne. In mazan al'umma suka zauna ba a yaƙi, me zai faru? Kafirci ne zai rinjaye musulunci. Akwai sharrin da ya wuce wannan a duniya? To wannan hikima ce ta Allah. Jarraba ku ne Allah yake so ya yi. Shi ya sa Allah ya shar'anta. Ba wajabta wa yi ba, shar'anta wa yi ga wanda zai iya. Akwai sharuɗa. Ina fatan fahimta. To nasiha ta wannan ƴar ƙaramar gabatarwa ce. Nasiha ta shi ne yau mu tattauna wannan abun da yake yana da ciwo a zuciyar mata. Allah ya ba su lada. Allah ya sa su ci jarrabawa. Allah ya sa kuma alherin da yake ciki mu gan shi tun a duniya ƙurƙu. Akwai alheri da yawa a cikin tsarin auren sama da ɗaya. Za mu ƙoƙari mu zaƙulo biyu ko uku a ciki. Ragowar ma kuna iya samo su ku da kanku domin kun fi ni sani. Wanda duk Allah ya haɗa suna zaman lafiya, matan da duk Allah ya haɗa suna zaman lafiya, kishiya da kishiya. In muka ce su tashi nan su ba da alherin da yake cikin Allah to sai a sallah zahar nan suna bayani. Akwai alheri mai yawa ciki. Abinda ya sa ba a ganin alherin, wannan ɗabi'ar gaggawa ake a nuna ba a santa. Tun ma kafin ta shigo gida an fara yaƙarta. Tun ba a taɓa ganinta ba an fara yaƙarta. Tun ba a ga halinta ba mai kyau ne ko mummuna ne an fara yaƙarta. Shi ma mai gida an fara yaƙarta. To kaga tun daga nan an ɓata lamari. Amma da uwar gida za ta yi haƙuri, ta daure, ta cije. Ta dubi Allah, ta ce Allah saboda kai na haƙuri, tunda dai kai kake ai ba komai to ni ma ba komai din. Kishiyar nan ta shigo ai maraba da ita, a sakan mata fuska ko da yaƙe ne, ko ba ya dariya ba ya mata yaƙe. Kaga sai a fara ta hanya mai kyau. Amma ta shigo an murtuke, ta shigo an haɗe, ta shigo ta tara an yi shirye-shirye, an yi kaidi, an yi makirci, an yi kizizina, an yi ƙulle-ƙulle, an yi kutu-kutu. An yi menene da menene, kaga tun farko an ɓata lamarin. To ba mamaki idan zaman kishiyoyi bai daɗi ba. Amma ita uwar gida ita za ta fara jurewa, ta daure, ta nemi ladan Allah, imanin wata saba, ta daure ta jure imanin wata saba. Kai ko an samu kishiya? Kishiya! ‘Yan uwa mata, Allah subhanahu wa ta’ala ya shar'anta auren mace fiye da ɗaya. Saboda hikimomi, saboda fa’ida, saboda shi Allah subhanahu wa ta’ala ya fi mu sanin kanmu. Ɗabi’ar tamu Allah ne ya shirya mana ita, kimsa mana ita, ya sa ta a cikinmu. Saboda haka akwai jarraba, shi kansa jarraba alheri ne. Ko kun san Allah baya jarrabar bawa sai wanda yake so? Kun taɓa jin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa Allah baya jarraba sai wanda yake so yake ƙauna. Don haka mafi girman jarraba cikin bayan Allah su ne annabawa. Manzo Allah ce summal amsal fal amsal. Sannan na kusa da annabawa, na kusa da annabawa, na kusa da. Mafi jarrabar bayan su ne annabawa. Masu bin su a jarraba su ne as-siddiquna. Sa'annan sai ash-shuhada, sa'annan sai as-salihuna. To kun ga wannan jarrabar da Allah ya muku ko a matsayinku na mata don yana son ku ne. So yake ku ci jarrabawar don ya ba ku lada mai yawa, ya ɗaukaki darajar ku a aljanna. Inda kun ga yadda macen duniya in ta je aljanna za ta dinga yanga, ta dinga kwalliya, ta dinga rausaya tana rangwaɗa. Da ba ku yi kukan kishiya ba. Ubangiji ya ɗaga darajar matan duniya akan hurul ayn. Kuna da jin abin da ake faɗi dangane da hurul ayn? Kuna jin ana bayanin kyawunsu? da kyan halitta, da kyan fuska, da kyan jiki, da kyan hali. Eh? Kuna jin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake cewa inda ɗaya daga cikin wannan mata na hurul ain za ta leko duniya yadda da ta haske abin da yake tsakanin gabas da yamma. Kuna jin manzo Allah yana sifanta su yace daga bayan ƙorunsu kana hangen bargonsu saboda tsananin farar fata. Kuna jin inda Ubangiji subhanahu wataala yake sifanta farinsu shine ma ma na hur din. Hurun jam'u haura'a, haura'a ita ce faratas. Ainun jam'u aina'a, aina'a ita ce mai manyan idanu. Sa'annan farin cikin idon fari kal, bakin kuma bakin kirin. To matan aljanna, matan duniya waɗanda Allah ya azurta da shiga aljanna, wannan matan da ake sifantawa su suke musu hidima. Kishiyoyinsu ne amma masu hidimarsu ne. Su ne za su nuna musu ya ake yin kishi. Saboda matan aljanna sun san cewa matan duniya sun zo duniya, saboda haka sun shiga jarrabawa. Su ko aljanna aka halice su dama ba su san jarrabawa ba. Saboda haka su sun san cewa matan duniya iyayen gijinku ne, iyayen gidanku ne. Saboda haka matan mijin ne amma kuma masu hidiman matan ne. Saboda haka kyan da Allah bai ba matan duniya in sun shiga aljanna duk kyan hurur din matan duniya sun fi su kyau. Za su riƙa sa kambi a kawunansu irin wanda kuke gani ana sa sarakunan kyau din nan. To saboda haka wannan alheri ku harbe shi hannu biyu. Wato in aka gyara tunani sai ka cewa al'amura sun yi kyau. Amma tun a zuci an ɓata abin a cikin zuciya. An ce mahugunciya ce, an ce mai baƙin ƙashi ce, an ce mai menene ko? Da sauransu. Ta zo za ta ƙwace miji ne, ta zo za ta ƙwace gida ne, ta zo za ta haihu ne don an mutu ta ci gado. Ka ji wai jira masu ke a mutu don mugunta tsiya. Jira masu ke a mutu. Kai inda an san, inda mun san jira suke mu mutu da ba sai mu kore su. Wai kisha ta zo, wai don ta ci gado. Wannan ƙanƙanin tunani ne. Kowanne mai rai da rabansa yake zuwa duniya, da abincinsa, da abin shansa, da tufafinsa, da gidan kwanansa, da abin hawansa, da matar da zai aura ko kuma mijin da za ta aura, kowa da rabansa yake zuwa. Ba wani wanda zai ci raban waje. Kuma rabanka yadda Bahaushe yake cewa wai raban kwado ko ya hau sama ko? To rabanka ya fi na kwado. Duk in rabanka ma gudu kake yana bin ka. Gudu kake yana bin ka sai ya kamo ka. Idan kai cuta ajali ya rage awa ɗaya ka mutu, inda ragowar lauma ɗaya ko kofi ɗaya na shayi wanda Allah ya rubuta abincinka ne dole sai ka ci shi. Sai Allah ya baka sauƙin da ka sa wannan laumar a baki ka tauna ka haɗiye, ka ɗaga wannan kofin ka kurɓa ka haɗiye. Saboda haka ku daina damuwa da wai in kishiya ta zo wai za ta ci raban wani. Waye yake raba waye na ba? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum.
Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un.
Ku ji abin da Ubangiji ya ce, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Allah ya raba abincin bayi gaba ɗaya tsakaninsu. Allah ya san yadda ya halicci bayinsa. Mace mai ƙiba Allah ya bata tiya guda, mace siririya Allah ya bata rabin tiya. Ba wanda ya cuta, Allah shi ne sarkin adalci. Saboda haka mai rabin tiyan nan ba ta iya ƙwatar taki. Ke kuma ba za ki cinye take guda ki ce sai ta ƙara miki ba. Allah ya riga ya raba. Kuma sai Ubangiji ya faɗi wata magana bayan wannan. Ya ce wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din. Mun ɗaga wasu sama da wasu. To wannan ma hikima ce ta Allah kuma jarraba ce. Ba shakka cikin mata wata ta fi wata kyau. Ba shakka cikin mata wata doguwa ce, wata gajera ce, wata baƙa ce, wata fara ce, wata siririya ce, wata mai kauri ce, wata daga gidan masu kuɗi ta fito, ubanta attajiri ne, wata daga gidan sarauta ta fito, ubanta sarki ne, wata daga gidan babban ma'aikaci, ubanta yallaɓai ne, wata daga gidan ƙwararrabu ta fito, wata daga gidan almajiri ta fito. wata daga gidan mai karamar sana'a ta fito, wata gidan su kamar fada yake, wata babanta gidan haya yake. Allah da ya ba wancan shi ya hana wancan, sannan ba ya ba wancan ba ne don ya bi wannan, ya ba shi na irin jarrabar da ya so ya masa kenan, wannan kuma irin jarrabar da ya so ya masa kenan. Allah yana jarraba da wadata, yana jarraba da talauci. Saboda haka kishiyoyi wata na iya bin wata, ko ta ji ta wannan, ko ta ji ta wannan, ko ta ji ta wannan, ko ta ji ta wannan. Kuma yawanci da yake Allah mai adalci ne kuma mai hikima ne, in kaga wannan ta bi wannan, to ita ma wannan din ta bi wannan wani abu, tana yiwuwa kishiyoyi ki ta bi ki kyau, ki yi bi ta ladabi, kin bi ta domin kyau tafiya yake, ladabi zama yake. Kyau iya kasa shekara 30, in ana dan hada hada man shafawa 35, dan kai 40 shi kenan, ko ba gaba ne ladabi fa. Tana yiwuwa wata ta zo da ilimi, wata ta zo da dukiya, gidansu gidan kuɗi ne, amma kishiyarta ita ko ta zo da ilimi, gidansu gidan almajirai ne, mahaddata Qur'ani ne. Waye ko wani a cikin waɗannan? To amma mu ya hada sai mu dinga ganin wannan mai kuɗin ita ta ji, ko mu dinga ganin irin leshin da take sawa, ta sa leshi, ta sa atamfa yar ina ne, da yar Ingila da yar Holland, ta sa takalmi mai tsini, ɗakinta cike da kaya, kicin ɗinta ba dama. Saboda haka wannan sai ta tashi kanta a tsaye, ta matsa wa miji sai ya sayo mata kaza, ta matsa wa babanta sai ya sayo mata kaza. In da muna tunani ke ki riƙe abin da Allah ya bani, ni ma a riƙe abin da Allah ya bani. Idan kika jera kwanuka da tangaran da leshi cike a cikin sif ko koba kuke cewa komai a cike, ni kuma sai in zauna in zuba tilawa. In yi tilawa sai kuma ki gyara kwanuka. Waye yake da riba? Waye da harafi da yake da lada 10? To dan me za a damu? To kin ga inda ana hankali wannan sai ta zama almajirarki. Sai ta ce ni kin ga boko ne, ban haddace Qur'ani ba, amma yanzu tunda Allah ya bani dama, ya kawo ni ga abokiyar zamata. Kun san ba a cewa kishiya ko? Ga abokiyar zamata mahaddaciya, alhamdulillah. Aini wannan gidan ya zama makaranta. Saboda haka bari in sa karatu. Ita kuma abin nan nata na daɗi na duk abin da aka kai ta raba bi ta baki. Wannan abin da ta raba ta baki shi ne rabanta, wanda ta ci ko ta mutu ta bari wannan asara ne. To amma ba ma tunani a musulunce, ba ma tunani a ilmance. Saboda haka sai mu wahala, mu wahalar mu, mun wahala, mu wahalar da abokan gabanmu, mu wahalar da mai gida, mu wahalar da iyaye. A yi ta raba faɗa, kullum ana cikin sulhu, kuma ga ɓata lokaci, kuma babban asara shi ne faɗuwa jarrabawa Allah, babban asara kenan. Ashe kun ga muna, muna buƙatar mu canza tunaninmu, muna buƙatar mu canza. Kai ba an samu kishiya, kishiya kuma wallahi alherin ce, ba wai ba'a muke yi ba. Abinda ya sa kullum ba ma ganin alheri sai shi ne abinda yake cikin ƙwaƙwalenmu na jirkataccen tunani, tunani mara kyau. Don haka mu canza tunaninmu baya, in mun canza tunaninmu wallahi wannan abin daɗi zai mana. Wannan baiwar da Allah ya mana, mu al'umman musulmi da ya halatta mana mata biyu su zauna gida ɗaya ƙarƙashin miji ɗaya, rahama ne daga rahamomin Allah subhanahu wa ta'ala, ni'ima ne daga cikin ni'imomi, baiwa ce. Domin in da za ku faɗaɗa bincike a cikin society na waɗanda su ba a yin wannan auren, za ku ga musibu iri-iri. Da farko mata za ta zauna a gidanta ba ta da kishiya, har ta mutu ba ta da kishiya, domin dama haram ne masu ba ta kishin, haram ne. Amma tana da kishiya 10 a waje, ko 15 ko 20 gwargwadon samun mijinta. Mijinta mai samu ne, duk wata uku yana sake mace a waje. Turawa da kuke gani, na san wasu daga cikin matanmu tunanin turawa yana shigo su, in ma ta hanyar karance-karance ko ta hanyar kalle-kalle. Haka ne ko ba haka bane? To turawan nan da kuke gani wataƙila su ba wasu sha'awa a cikinku. To matansu suna zaune ne cikin azaba, domin miji zai tafi ya dawo bayan 12 dare, sun san daga inda yake amma ba su yi magana, sun san daga wajen wata yake. saboda Allah subhanahu wataala domin ya jarraba kuma ma har yau ya gina namiji yadda yawanci mace ɗaya ba ta isa shi. Ba wai lallai ina maganar bukata ce ta rayuwar aure ba, kamar misali mu ce jima'i, a'a wani abu ne a zuciyar namiji wanda so yake ya ga a gidansa waɗanda yake zaune da su suna da yawa. Idan ita ɗaya ce shi ɗaya sai ya dinga ganin kamar daidai suke, a shi ya fi so ya zama oga, so yake ya zama yana da biyu ko uku ko huɗu. Kuma an san samu ne kowace ta mishi yaya, kuma shi uban kowa ne, kuma wani abin mamaki wanda ko mata ba za ku iya saninsa ba, don Allah bai yi ku maza ba. Kamar yadda ba za mu san ya ake jiban an ɗau ciki, ya ake jiban ana naƙuda, haka nan ba za ku san yaya zuciyar namiji take yalwata ga mutane da yawa ba. To Allah ya tsera zuciyar namiji domin namiji shine qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa,
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
Inna Allah kan 'aliyyan kabeera. Mahallu shahi, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, maza su ne ke tsaye akan mata, su ne masu kula da su. To kun san Ubangiji baya sa ka abu sai ya baka damar da zaka iya yin wannan abu, domin Allah ya ce innal Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, duk abin da Allah ya ce kai to ya san zaka iya. In yace kai abin da ba za ka iya bai ma adalci ba, Allah kuma baya zalunci. Tunda Allah ya dora maza nauyin qawama, kulawa da mata, to daga cikin farkon abin da ya ba su domin su iya yin wannan aikin sai ya ba su zuciyar da za ta iya yin fadi sama da mutum daya. Don haka ina rantse muku da Allah, wallahi namiji yana iya son mata hudu daidai wa daida, ya so su daidai wa daida, ba wai ya ga kyansu daidai ba. Ai Ubangijin da ya halice su ma bai kyan su daidai ba, kuma Ubangijin da ya halice su bai halin su daidai ba, Ubangijin da ya halice su bai background su daidai ba. Daga inda suka fito, kamar yadda muka yi bayani baya, gidajen da suka fito daban-daban ne, Allah bai yi su daidai ba. Amma mutum ya ji cewa waɗannan kamar ƴaƴansa ne na cikin sa, ai kaga ƴaƴan da ka haifa ma iri daban-daban ne, wasu sun fi kyau, wasu sun fi ladabi, wasu sun fi hankali, wasu sun fi tausaya ma iyaye, wasu sun fi biyayya. Amma a matsayinka na uba dole ka so su gaba daya, abinda ka ba wannan ka ba wannan, abinda kai wa wannan ka ba kai wa wannan, in ka saurari wannan ka saurari wannan, in ka share hawayen wannan ka share hawayen wannan. To Allah ya yi wa namiji wannan baiwa, cewa in yana da mata biyu ko uku ko hudu ya so su daidai wa daida, ba ana nufin ya ga kyansu daidai wa daida ko ya ji daɗin mu'amalar su daidai wa daida ba, a'a ya zama da zuciyarsa tana iya ya yi musu mu'amala daidai wa daida, ya ba su haƙƙinsu daidai wa daida, ya biya bukatunsu daidai wa daida, ya tausaya musu daidai wa daida, ya sa kunnen saurare. Ka san a saurare kamar kurum a zamantakewa wani abu ne, musamman kana shugaba, kai za a kawo kuka, kowace daga cikin mata in ta shiga damuwa ba za ta fara kai wa kuka mijinta. To Allah ya hore wa miji ya saurari matansa daidai wa daida. Wannan shi ma inda muna da shi a cikin kwakwalenmu, da ba za mu dinga zargin mazanmu da cewa wai sun abin nan sun karkata nan ko sun karkata nan ko sun karkata nan, alhalin dama Ubangiji subhanahu wataala ya riga ya sa adalci a cikin sharadi, kuma Allah ya yi gargadi ga barin wato azzalunci tsakanin mata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kashe shi mai tsanani, ya ce wanda da yake auren mace sama da ɗaya bai yi adalci tsakaninsu ba zai zo ranar alkiyama wa shiqquhu ma'ilun, tsaginsa guda ya karkace, zai zama kamar mai stroke ko mai ake kiran wannan paralysis. To malamai suka yi bayani, idan shari'a ta yi kashedi da abin da ya shafi jiki, to wannan yana nufin babban zunubi ne aikata wannan abu. Kamar misali a ce a lahira mutum zai zo da kamanni kaza ko da kamanni kaza, to wannan yana nuna cewa abinda ake hani a cikin wannan nassi na shari'a qur'anan wa hadithan yana nufin cewa kabira ce minal kaba'ir. Sannan daga cikin fa'idojin shar'anta auren sama da daya bayan Allah a cikin hikima Allah subhanahu wataala ya sa mata sun fi maza yawa, hikima ce ta Allah. Kuma fa'alu lima yuridu ne shi abinda ya ga dama yake.
La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Ba mai tambayar Allah da me yasa kai kaza, duk abin da yadda yake so yayi, kuma sannan da hikima a ciki, kuma alheri ne. Sai dai ga wanda bai gane ba, in ba gane ba sai kai ta wahala. Wanda bai san alheri ba sai a baki alherin, sai ya jefa yana san sharri ne. Yanzu yaro karmi mara hankali, kana iya baki kuɗi sai ya jefar, amma an ka baki abin wasa sai ya dariya sai ya munna saboda bai san wancan ba. To da yawa alheri muna ganin sa ban san shi ba. Ubangiji subhanahu wataala yayi mata sun fi maza yawa saboda hikimomi wanda shi kadai san su. Kuma har yau ina daga cikin hikima Allah, lokaci yana tafiya wannan yawan yana karuwa, har hadisi yazo ingantacce yana cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai mata sun yi yawan da za a ga duk inda ka gama ta 50 namiji daya. Hadisi ne ga sai mata ka ga yanzu a ce wasa farin girki, ko ba kuma ga abin da jikokin ku za su gani ba nan gaba. Wannan hadisi ne ga sai sai an waye gari li kulli 50 imra'a qayyimun wahid au kama qala rasulullah, haka hadisi yake, li kulli 50 imra'a kowace mace 40 a 50 laha qayyimun wahid,
qiyamun wahid.
To kun ga ashe yawan mata yanzu aka fara, kuma haka abin yake a ko ina a duniya a cikin kowace al'umma. A yanzu yadda duniya take tsare kasa, ana zaton kamar kasa ɗaya ce kawai ko biyu ake zaton maza sun fi mata yawa. Akwai kasar ma da aka ce ana importing mata, suna shigo da mata daga waje, ma'ana suna fita su auro a waje, irin abin can kasar Asia mai nisa da nan, ina jin ko Korea ne, ɗaya daga cikin koriyoyin nan guda biyu. Akwai wata kasa da aka ce maza sun fi mata yawa. To amma yanzu kuka ɗauka cewa duniya akwai kasashe sama da 250, da an samu kasaji cikin 250 menene? Kun ga ko maganar ta bai kamata yi ba. To saboda haka hikima ce ta Allah, yanzu wannan yawan ya fara bayyana. Ko haka kurin ka duba ido ba sai wai ka wani kididdige ko ka yi bincike a ilmance, ko ka yi irin abin da ake cewa statistics, ba sai ka yi wannan ba, ka je kasuwa ma kurin za ka ga mata sun yawa kasuwa. Ka je kowace irin makaranta, primary ko secondary ko abin nan university, in ka shiga aji za ka ga mata sun yawa. Ni jami'a nake koyarwa, shekara ta wajen 40 yanzu ina koyarwa jami'a, kusan 40 tana tun 89 so in ka lissa ba na tun 89 zuwa yanzu nawa kenan, ina ganin 40 ba hudu ne kawai, 36 kuma na koyar jami'o'i daban-daban har guda biyar, ɗaya daga ciki a ƙasashen waje.
37
saboda haka yanzu maganar da ake a Najeriya ba wani waje ba, a nan ƙasar Hausa arewacin Najeriya, kusan duk jami'a da ka je kana shiga aji a matsayinka na malami. In ka duba kurin har za ka ga mata sun bala yawa, saboda abin har saboda haka abin sirriya ya riga ya zo. Saboda haka hukuncin Allah ya zo, dole mu rungume shi hannu biyu, mai amfani da hankalin da Allah ya bamu mu ribace shi, ba mu mai da shi shabi a kanmu ba. In muka ci gaba da yakar auren sama da ɗaya, to sharri ne zai ta dawowa gare mu. Kuma kowace mace ai tana da ƴaƴa mata, tana so su ma aure su ai. Mutum yana jin daɗin ƴarsa ta zama budurwa gandamemiya, har yanzu ba miji. Tun tana 17-18 ba miji, ta kai 20 ba miji, ta kai 22 ba miji, ta kai 25 ba miji. Daga 25 kowane uwa, kowace uwa da kowane uba zai shiga damuwa. Daga nan za a fara addu'a, kuma kuna addu'a su ma 'yan matan suna addu'a. Wasu masu zuwa a itikafin nan babban addu'a su ta neman miji cewa. To ya za mu kauce wa hakika ga ta ga gaskiya a gabanmu, mu dinga rufe ido. gaskiya shine mata sun fi maza yawa, kuma mata na buƙatar aure kamar yadda kowane bere yake buƙatar aure inda lafiyar salo. To saboda haka sama wa kanmu zaman lafiya ne mu yadda cewa mata bi su aure miji ɗaya ko uku ko huɗu, amma da sharuɗan da shari'a ta aje. Ba fa cewa kai kurin a ɗebe su, kurin a jefar da su, ko a ɗebe su a ba su cikin yunwa, ko a ɗebe su a wulaƙanta su, ko a'a. Shari'a ta ɗaukar darajar mata. Wannan abin da Allah ya shar'anta na cewa a wuri mata biyu, wai ba don an raina su ba ne, ba don wulaƙanta su ba ne, a'a. Alherin gare su zai dawo. To amma yanzu sai ka ga cewa mace in aka ce za a aure ta, mijin yana da wata mace, ba damuwa, tunda ita za ta zo daga baya. Amma ita wacce za a auro ma, ita kuma sannan alkiyamata ta tashi, sai masifa, sai bala'i, sai fada, sai abubuwa, kuma har ma 'yan uwanta da iyayenta ma an ba ta ba su shigo su taya ta. Kun ji wai kishiya zai mata, ha Allah zauna lafiya, hai shekara su 20, hai shekara 15, sai da ta haihu zai mata abin. Ai wannan cin amana ne, ya bai da kokobo suna zaune, don yanzu ya ga ya yi kuɗi. To da ya yi kuɗi bai canza komai ba, da ya yi kuɗi in gidan ku ƙarami ne ya sai babba. In tufafin da yake saya muku mai arha ne yanzu ya dawo yana yin mai tsada. Idan abincin da kuke ci ƙasa-ƙasa ne yanzu kun yi sama-sama kuna cin 'yan kaji-kaji da sauransu. To kuma mace ɗaya ce don mai ba ta zama biyu ba? Don mai komai zai canza sai ka kishiya. In muka ɗau wannan haka, kai na ji ba su an samu masu sai ba mana. Ni sai an daɗa amsa. Kishiya. Yawwa. Alheri ce wallahi. Abin da ya sa ba ma ganin haka kullum shi ne tunaninmu, shi muke bukata mu gyara. Allah ran ma ba ma ya tunani, inna Allah la yughayyiru ma biqawmi.
Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah madaukaki baya sauya abin da yake ga mutane, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sai sun sauya abin da ke cikin zukatansu. Matuƙar a cikin zukatansu kune wa kishiya baƙin kallo, kune mata kallon zargi, kune mata kallon ƙi, kuna ɗauka ita sharri ce, to haka za ku gani. Komai kirkinta in zo ba za a ga kirkin ba. Komai taimakonta in ta zo tana taimakon. Na san kishiyoyi da yawa, masu kirki, masu tarbiyya daga gida, in sun zo suna so ma su taimaki uwar gidan ma, sai ta ce ba ta so. In ta rungumi 'ya'yanta tana nuna musu so da ƙauna, zai ta rabu da ita munafuka. Munafuka ba a so. To saboda haka sai mun canza tunaninmu, sannan sai mun zama wayayyu, sai mun kwatanta rufin asirin da Allah ya yi mana da rayuwar waɗansu al'ummatai wanda ba namu ba. Na fara muku magana Bature. Matan Turawa, kowace mace tana ƙauna ita ɗaya a gidan mijinta, amma tana da kishiya goma waje. Kuma kun san mata aure a gida ba za ta iya yin competition. Kun san abinda Bature yake cewa competition ko? Ba za ta iya musabaka da matar waje ba. Saboda ita matar gida tana da ayyuka da Allah ya dora mata, musamman tana da 'ya'ya. Matar waje ko ba abinda ya dame ta illa ta yi wanka, ta fesa kwalliya, ta fito, ta karkato da zuciyar mijin wata. Ma'ilatun mu'ilatun ka, wanda manzo Allah yake cewa ta karkata, tana yanga, tana gulungusu, tana gwatsaro, tana kaza, tana kaza, don ta jawo hankalin mijinki. Wataƙila inda biyu ne da shi a gida, biyun nan ku za ku riƙe kayanku, ko in uku ne ku za ku riƙe kayanku, maimakon ki zo kina musabaka da 'yan duniya a waje wanda dama idanta ya bushe, kuma ba ta da nauyin komai, ba ta da kunya ma. Ki zo kina kishi da ita gare ya zama na 'yar uwarki, ta san ki, kin santa, kuna zaune tare, kuna taimakon juna. Ku sa ma 'ya'yanku ƙaunar juna da zumunci, ba san gawa fari ba. Da yawa kishiya na mutuwa, kishiya ta riƙe 'ya'yanta, in dai an yi zama na musulunci. Da yawa Allah yana ba 'ya'yan kishiya dukiya, ɗaya kishiyar Allah bai ba nata ƴaƴan ba, ya zamana waɗannan ƴaƴan masu dukiya su za su riƙe gidan gaba ɗaya, har bayan mutuwar mai gidan su za su ci gaba da riƙe gidan, ba abin da ba gani ba. Amma saboda rashin kyakkyawan tunani ɗin ya sa ko da an ga fari ma sai a ɗauka baƙi ne, ko da an ga alheri ma sai a ɗauka sharri ne. To kun ga an nuna mun cewa wai saura mun tiya ba jina ba wannan tsaraba ta shaku kuwa ƙara. Da Allah ka ku yi min kara, ku dai gaya min gaskiya. To kishiya, 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 Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a cikin gidajenmu. Allah ya yi wa matanmu albarka. Allah Ubangiji ya ba su lada akan hidimomin da suke yi. Allah ka ba matanmu lada akan tashin asuba. Allah ka ba matanmu ladan dafa ruwan dini. Allah ka ba matanmu ladan yi wa yara wanka. Allah ka ba matanmu ladan kula da gida gaba ɗaya. Allah ka ba su ladan kula da masu gida. Allah ka ba su haƙurin zaman tare. Allah ka ba matanmu haƙurin zaman tare. Ya Allah, kai ne muqallibal qulubi. Allah ka juye zuciyarmu mu ga alherin da yake cikin wannan abu da ka shar'anta mana, domin mu daina ɓata lokacinmu, mu daina ɗaukan baƙin ciki na bagaira ba dalili, mu daina rusa iyalai. Da yawa iyalai na rushewa kurun da an ƙaro aure, iyali ya rushe, wani an yi shekara 10, wani 20, wani akwai 'ya'ya 2, wani 5, amma sai a rushe auren kurun waidan wata ta shigo. Wacce ta shigo ɗin nan rabanta za ta ci, wallahi ba ta isa ta sha makarwa ɗaya na ruwa wanda ba rabanta ba. In kika ga ta haihu, wallahi Allah ya rubuta ba dama dole sai ta haihu. In da ma za ta ɗauro ki hana ta ta haihu a gidan, wallahi can waje za su haɗu su haihu. Domin ɗan wani, wani baya haihuwar ɗan wani, wani baya haihuwar ɗan wani. In kuma ta shigo, in Allah bai rubuta za ta haihu ba, wallahi za ta shekara 30 ba ta da ɗa ko ɗaya. Babu damuwa a cikin rayuwar duniya bayan Allah, babu damuwa a ciki, babu damuwa. Saboda haka mu sa ranmu a inuwa, kuma duk abin da za mu yi saboda Allah, kuma mu fahimci addininmu, kuma mu kyautata wa Allah zato, mu kyautata wa Allah zato. Duk wanda yake zaton Allah ya shar'anta wani abu amma ba alheri ba ne abin, to wannan ya munana wa Allah zato, ya munana wa Allah zato, wal iyadu billah. Kuma in ka munana wa Allah zato, duk abin da ka zata wallahi a cikinsa za ka dawwama har abada. Inda mutum komai musuluncinsa zai munana wa Allah zato dangane da lahira, wallahi wuta zaki, wallahi wuta zaki. Saboda haka mu kyautata wa Allah zato, mu yi haƙuri mu san cewa mu bayi ne. Wannan rayuwar Allah ne ya ajiye mu anan. Akwai wanda ya yi kansa a cikinmu? Ba wanda ya yi kansa. Akwai wanda ya zaɓi uwarsa da ubansa? Ba wanda ya zaɓi uwarsa da ubansa. Kurin buɗe ido ya gan su. Akwai wanda suka zaɓi ɗan da za su haifa? Kurin Allah ne ya ba su. Fitowa ya ɗan kawai daga ciki aka gan shi. Saboda haka Allah yana sane da mu, ya ajiye mu domin hikima, domin ya jarrabe mu. Sannan kuma wannan rayuwar ba ita ya kamata ta damu musulmi ba. Wannan rayuwar ba ta kai komai ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duniya da abin da ke cikinta, inda ya kai fuffuken sauro guda ɗaya, to da Allah ba zai ba mumini, da Allah ba zai ba kafiri makwarwar ruwa ya sha ba. Saboda haka duniya ba komai ba ce. Duk abin da ke cikinta mata'un qalilun, ɗan abin jin daɗi ne na lokaci kaɗan, lokaci kaɗan, shekara 20, 30, 40, da wuya ka ga mutumin ma da ya shekara 40 yana jin daɗi. Kafin ka fara jin daɗin dama kayi 20, ka zo kana jin daɗin kayi 40, 60 kenan, me ya rage ma? Kayan kiti-kiti, jirgin mutuwa kake jira. Kayan kiti-kiti, jirgin mutuwa kake jira. Saboda haka mu sauƙaƙa wa kanmu, sauƙaƙa wa kanmu, mu sauƙaƙa wa kanmu bayan Allah mata, mu sauƙaƙa kanmu. Sannan su maza ɗin nan, da wani lokacin su masifar duk take komawa kansu, ku tausaya musu, su ma su tausaya muku. Domin yana daga cikin hikima aure a musulunci, waje Allah bai nakon mawaddatan wa rahama.
Wa man ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
ومن آياته ونجد يتنا لكتين آيونسا أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا ألا يسامكم ماتا يقوم الله ألا يسامكم ماتا يسامكم ماتا من أنفسكم لك كونكم لتسكنوا إليها جنكم نتوضوا كما جنكم sin namijin da bai samu natsuwa a gidansa ba to wannan yana raye ne kamar a wutar jahannama duniyar sa gaba daya ya rako mutane duniya ne gidanan ake samun natsuwa ne tarkunu ilaiha waja ala bainakum mawaddatan wa rahma kauna da tausayi sai ya sa matarka kuna ƙara dadewa kana ƙara santa kana ƙara tausaya mata inda kana santa ne domin kuruciyarta ko domin kyanta in kuruciya da kyau suka tafi wanda mun san ba sa da goma kuma za ka dawo kana tausaya mata ba ka san abin da zai so saranta ko kadan to wannan shine zaman aure shine zaman aure kuma shine biyayya ga Allah subhanahu wataala saboda haka mu canja tunaninmu bayan Allah ta hanyar fahimtar addininmu da kyau ta zato ga Allah wanda ya halice mu cewa ba zai halatta mana abu ba zai shar'anta mana abu kuma wannan abun ya zama mana matsala ba wallahi wannan ba ta taba yiwa har abada Allah ya shar'anta wa bayansa abu kuma ya zama shine matsala akan sa za a dinga kisan kai akan sa za a dinga kashe yara akan sa za a dinga ba ƴaƴan kishiya shinkafa bera akan sa za a dinga yin kaza kaza akan sa za a je wajen boka bokan nan ya ci kuɗi bokan nan ya ci mutunci bokan nan ya keta alfarma bokan nan ya lalata da matan mutane duk akan wai wannan babu shakka akwai rashin hankali a ciki akwai rashin kula da addini akwai rashin fahimtar addini to muna fata Allah ubangiji ya fahimtar da mu addinin mu Allah ubangiji ya karba ikon mu a cikin wannan wata mai alfarma Allah ubangiji ya sa muna cikin wadanda aka yanta a cikin wannan wata mai alfarma Allah ubangiji ya gafarta wa iyayenmu Allah ya albarka ga zuriyarmu Allah ya albarka ga auren mu Allah ya albarka ga mazan mu da matan mu Allah ubangiji ya mana maganin waɗannan matsalolin da muke fama da su na rashin zaman lafiya na kashe kashe na zub da jini na tsadarka da sauran waɗannan Allah ubangiji ya yi mana subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بروفيسور عمر لبتو يا جاهل كلم يمن وعدي كما يعي وعدي أكبا دومن قائدا كرن تروى معلمين تشوى أفضل الأعمال عمل الحالي aikin da yafi kowanne falala da albarka shine aikin da aka zanci kai a cikin yanayinsa harkar kishi a ƙasar nan a kankanin matan aure ya kai ga wata ta kashe kanta ya kai ga wata ta kashe mijinta ya kai ga wata ta kashe kishiyanta ya kai ga wata ta kashe ƴaƴan kishiyanta duba wanda bai faru ba ko da zo wajen tafsirin mu na asubahi malam muhammadu sahabi sarkin malamai dattijan arziki daga dan nan muna tafsiri muna karatu cikin littafin bada'iul fawaid muka zo gabar da al-imam ibn al-qayyim yake fadin maganin da ke sassauta kishi a zuciyar mata da kuma dalilan da kan sa koda kin haɗu da mace mai zafin kishi to sai zama kishinta ba zai cutar da ke ba bayan ya yi bayani akan cewa kishi in yai ƙarfi shedan yakan shige shi sai ya shigar da hasada sai ce to in mace tana buƙatar ta riƙa samun natsuwan zuciya cikin abin da zai taimaka mata wajen karɓan hukuncin Allah a kanta kuma sannan ya Allah ya bata kariya daga sharrin wacce za ta kulla makirci saboda zafin kishi ya ce to tai ta karanta falaki da nasi kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas yawaita wannan yana sassauta damuwa wajen gaba ko kishiyantar abinda Allah ya shar'antawa maza na ta'addud na ƙara matan aure. Sannan kuma a gefe guda in kin samu wacce ba Allah ne a gabanta ba, to cutarwanta ba zai tasiri a kanki ba. Ku yi waita karanta Falaki da Nasi. To a nan ne Malam Muhammadu Sahabi ya ce mana kwanan nan wata baiwa Allah za a yi mata kishiya da ne ta tabbatar da za a yi auren lamu halata, sai ta zuba wa kanta kananzir, sai ta kyasa wa kanta sha, ta zuba a gashin kanta kuma ta kyasa a shana, a ƙarshe da wutar kuma ya kama ta fada rijiya, sai dai aka ciro gawanta. To kamar yadda a saurara, in ba ku manta ba, da muka je makarantar aya aka haɗa ta wuraren tafsirin matan aure za mu yi lakta. A kan me muka yi lakta? A kan kishi a mahangar musulunci. Na zo muku da littafin Akhbarun Nisa na Imam Ibn Jauzi, wanda ya yi bayanai da yawa mabambanta da yadda ake kishin, da kishin maza da kishin mata. So kamar yadda Profesa ya ja hankalinmu, karɓi ƙaddaren Allah ne a kanmu. Mu maza ba a yarda mata su yi mana kishiyoyi ba. Ba a ce yarda mace ɗaya ta haɗa mazajen aure guda biyu ko guda uku ba. Allah bai ƙaddara mana wannan ba, bai shar'anta mana ba, saboda wata hikima da gare shi. Mun gane ko? Mu ma da an ce mu din ana haɗawa maza biyu maza uku mace ɗaya, to wala Allah ba kishi za mu yi ba, yaƙi za a yi. To amma Allah bai shar'anta mana ba, domin aka ce yanzu mace ɗaya tana da maza biyu ko uku, kamar yadda wasu daga cikin masu ɗauko tunanin Turawan yamma suke kallon kamar ba ya adalci ba tsakanin maza da mata a shari'ar musulunci. Ya za a ce namiji ya ije mace har guda huɗu, ita kuma a ce dole ta tsaya da ɗaya? To yanzu da ka ƙaddara ka kirba cewa da Allah ya yarda mata su yi maza guda biyu, to ranar duk da aka ganta da ciki na waye? Na waye mai ɗan? Na mazan ta biyu, ga ɗakin wancan ga ɗakin wancan, ko ga gidan wancan ga gidan wancan, tana raba musu kwana ta je can ta je can. Amma duk ranar da Allah ya ba ta juna biyu, to juna biyun waye?
Za a mata da shi ne
ba. Ta ga gaske dai a mata ce ta wahala ba biyu. To shi ya sa Allah ta'ala mai hikima ne malam. Allah ta'ala ya mana taimako a ƙarshe. ‘Yan uwa musulmi, Allah ya saka muku da alkhairi. Gwargwado kira da muke ta yi a kan a taimaki marayu a wannan majalisi namu, to mutane suna amsawa, kuma muna addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya mayar musu da sabon arziki. A kwanaki kun ji yadda Alhaji Babangida Jargaba, Allah ya ƙara masa lafiya, wajen miliyan 40 da wani abu ya bada domin marayun Tuntuwa Local Government. To kuma a cikin kuɗin nan har aka ware miliyan 2,500 da wani abu wadda aka ije su domin marayu, wato makarantarmu na marayu, wanda da ƙarfin Allah da izininsa da yardansa, sannan da haɗin kanku ku da muke karatu da koyo shekara biyar kenan, da majalisunmu na maza na tafsirin La'asar, da majalisunmu na maza na tafsirin Bayan Asubahi, muka yi kira a kafa makarantar marayu, kuma alhamdulillah Allah ya tabbatar da ita. A yau shekarar ta huɗu kenan wannan makarantar marayu. So kuma tana ci gaba, kullum ana ije albashi. Cikin abin da aka samu na marayu ma a wannan watan shi ne aka ije miliyan 2 da wani abu don albashin malamai. Da haka malamai ba su da matsalar albashi. To wata gudunmuwar Allah da Allah ya kawo mana cikin kwanan nan, in ba kuma ta ba, a tafsirinmu na shekaran jiya muka ce muku kowace wacce take da maraya ko marainiya in dai an mata rijista da wancan makaranta namu na marayu da kenan makera to ta tura mareniya ko maraya farfajiyar makarantar ajiya a shekarun da muka ce ka tura mareniyarta in dai da ba ce a makaranta ko maraya a tura su makaranta to dukkan waɗannan marayu gaba ɗayan su kusan mutum 200 gaba ɗaya wani bawan Allah kowane maraya kwara ɗaya sai da ya ba shi 30,000 kowace marayiliya haka marayu da iyayen suka yi layi 30,000 duk wani marayan makarantar inda ya ɗaliban makarantar ne bayan makaranta na ba shi uniform makaranta na ba shi littattafai ana kena karatu kyauta to sannan kuma wannan bawan Allah ya zo gaba ɗaya aka ba shi lissin marayun dukkan su ajiya kowanne ta tabbata lahu a gare shi an ba shi naira 30,000 muna addu'a wannan bawan Allah duk inda yake Allah ka sa masa albarka Allah ka ƙara masa arziki Allah ka kare shi daga dukkan fitinan da yake jin tsoro Allah ka biya masa duk bukatunsa na alkhairi yanda ya faranta ma marayun nan rai Allah ta'ala ka faranta masa rai Allah ta'ala ka faranta masa rai muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi sannan mu anan matakin bangaren maza suna nan suna bakin kokarin su sun ba sun tara saba da 400 kuma kun yi iya kokarin ku ga abubuwan da kuka ije a yanzu akwai wato sababbin kaya da muka tara kun tara turmin atamfa guda 5 a wannan majalisar na matan aure sannan akwai rubun turmi guda 1 akwai doguwar riga na yara doguwar riga ta yara guda 1 akwai kuma riga da wando ta maza guda 1 sannan akwai omo guda 3 akwai yan kunni guda 2 akwai hulunan jarirai guda 2 sannan akwai abun hannu guda 9 sannan akwai takalmi guda 2 duk kuka ba da sadakar su sannan akwai masara tiya 10 akwai gero tiya 1 da rabi sannan akwai dawa tiya 1 shinkafa kuma rabin tiya akwai kuskus guda 3 akwai taliya guda 7 duk kun ce a ba marayu sannan akwai tsofaffin kaya masu yawa na maza da mata da kuma tsofaffin takalma masu yawa wannan dangare da kayayyaki ke sannan gudunmuwa da kuke duka bayarwa don a taimaki marayu sadakan yau da gobe kafin milancin kun tara naira 161,765 wannan sadakan yau da gobe da kuke bayarwa sannan muka kira ku muka ce ku ba da gudunmuwa za mu yi lancin asabar da lahadi don a taimaki marayu to ba ku yadda an tashi lancin din nan ba sai da kuka ba Allah don Allah ya biya ku Allah ta'ala ya biya ku kuka haɗa naira 258,420 258,420 gudunmuwar da aka tara kenan lokacin lancin to in ka hada da 161,765 shine za a samu jumlar kuɗi 440,185 Allah ya saka muku da alkhairi Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi muna ganin wannan muna da tabbacin duk wacce ta bada gudunmuwa Allah zai ninka mata
insha Allah
domin Allah madaukakin sarki ya ce wa ba atitum min riban liyarhu fi
amwalikum wa ma ataitum min riban liyarhu fi amwalin nas fala yarhu inda Allah wa ma ataitum min zakatin وجه الله فأولئك هم المضعفون
Allah ta'ala ce wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna waja Allah fa ulaika humul musrifun. Duk abinda kuka bada wai dan ku ci riba wannan zai lalace ne ya ja muku fushin Allah, amma duk abinda kuka bayar na sadaka na ku taimakin marayu ku taimakin gajiyayyu ku taimakin addini Allah ya alƙawarin zai ninninka muku. In ka bada ɗaya Allah zai baka goma. So Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ta'ala ya saka muku da alheri. Akwai bayin Allah da suka aiko da gudunmuwa na 1,500 kowace tana son a yi ma iyayenta addu'a. Allah maɗaukakin sarki in sun rasu Allah ya gafarta musu, in suna nan da rai Allah ta'ala ya ƙara musu lafiya. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ƙara maki ƙarfin gwiwa wajen yin masu biyayya. Allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi. To daga yanzu gudunmuwar marayu ta tsaya a nan. Marayu a cikin wannan 1,420,185 za mu ɗauki naira 1,400 shi ne za a ijiye asusun marayu. Akwai waɗanda ake cewa al-yatimu ragamil aji, wato masu buƙatuwa yau da gobe kullum suna zuwa suna samun mu. Wannan ta shigo ta faɗi matsalar ta bace faɗi an da ke ta an wane ne ga sunan kala kala kullum. Tun farkon azumi muna karɓar irin waɗannan complaint ɗin, wata ka tausaya mata, wasu an kore ta nima a gidan haya, mutum ya ƙi ya kasa biya, ga sunan dai matsaloli kala kala. Su ba marayu bane, ƴaƴan da ubansu, amma gaskiya wanda waɗansu marayun ma da su ga muna fama da irin wannan. Wallahi akwai yaran da ubansu na nan dare yana nan a mamakera, amma wallahi har gwanda a ce mare uba ma sun fi su gata, kuma duk mata ake bari da wannan mahalar. To kuma kullum waɗannan suna zuwa suna samun mu, akwai su da yawa. A gefe guda kuma shi kai shi tafsirin nan namu akwai yana buƙatar gudanarwa. Muna da abubuwa da ya kamata a ce ana yi domin ƙara inganta tafsiri ɗin. To za mu buɗe wani asusu na musamman don gudanar da, za mu nemi gudunmuwa ne don gudanar da tafsirin. Wannan tafsirin nan yanzu ɗin nan na kuɗi yake ci, so yana buƙatar shi ma a agaza masa. Bai dace misali Bahaushe na cewa wai in amarya ba ta sha doki ba, in ba amarya ba ta hau doki ba, to Allah aƙalla a bata ta tafi da me da ƙafarta. Amarya ce za a kai ta ɗaki, to ita ba a zo da mota an ɗauke ta ba, kuma an ɗora mata kwalla a ce ta kai. In ma ba za a ɗora ta a mota ba, ai sai a bata ta tafi da ƙafarta ko. Wallahi musta'an. Su da haka marayu za a ije masu 1,400, za mu haɗa da sauran gudunmuwa da muke da shi dubi zuwa ga alhamdulillah marayu sun samu gudunmuwa. Sannan za a akwai waɗancan marayun masu iyaye ne amma kuma suna fama da matsaloli, to za mu tube irin waɗannan. Sannan kuma ga shi kan shi yadda za a gudanar da shi wannan tafsiri ɗin, kun san muna tare da mutane ga sanan daban-daban. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To muna kiran ku saboda Allah. Al-Imam Ibn Qayyim ya faɗa abubuwa guda biyu wanda shi muka yi bayani, duk waɗanda suke makwabta suna sauraron tafsirinmu na Asbaqin Nazu za su ji mun yi wannan bayani. Mun karanto daga littafin Al-Iwa, to Bada'iul Fawaid na Al-Imam Ibn Qayyim, cewa abinda ke zama maganin bala'i ya zama maganin hasada. Hasadan nan ta makwabciya ce koko ta kishiya wacce ta sa ci gaba da makirci wajen miji, da makirci in ba ta da tsoron Allah ma ta hada da bokaye. Ba abinda ke sawa Allah ya baki kariya daga sharrin makirai ko kishiyoyi ko makwabta ko waɗanda ake zaune gidan haya tare da su, wacce ta sa ki gaba har da shiga bokaye sai an ga bayanci. To ke tunda ba za ki shiga cikin boka ba, Al-Imam Ibn Qayyim ya ce akwai wasu abubuwa guda goma in kin riƙe Allah zai maki maganinsu. Mun karanto su gaba ɗaya da su. So amma biyu daga ciki shi ne, ɗaya karanta falaki da nafi kamar yadda na faɗi da su, na biyu shi ne yawaita sadaka. inda kina yawan bada sadaka, inda kina yawan bada sadaka, to Allah ta'ala zai kiyaye ki daga sharrinsu. Insha Allah, ku yanzu na fara ba ku guda biyu, kafin mu rufe tafsiri zan zo ƙarasa muku sauran takwas ɗin kamar yadda muka karatu da mazaɗa, wanda in dai kin lazumce su sai zanto kamar mun cike fa'idar da Profesa ya zo mana da ita a matsayin tsaraba a wannan shekara na batun kishi kumallon mata, kishiya alkhairi ce. To sai mu cike da waɗannan bayanai ɗin, Allah ta'ala ya taimake mu. Abin nufi kowa ta yi iya ƙoƙarinta, gobe ki zo da sadaka. Sai wannan sadakar da za ki zo da shi gobe ba na marayu ba ne. Su marayu ga sadakarsu nan, kuma ku nan za a zo a raba musu. Ga kwamitin marayu nan, da idanun Allah za su jagoranci rabawa marayu wannan sadakar. Mun gane ko? Amma yanzu mun assasa kwamiti ne, wato wani gudunmuwa ne na musamman domin gudanarwa da kuma taimakon waɗanda suna da iyaye. Amma wallahi malam, wata da azumin nan sai ta je ta yi wankau ko jiya, bayan an ta shekaran jiya ne ban yi karatun zore ba, man tashi nan na shiga gida. Wallahi wata baiwa Allah tana man bayani, dauriya ne kawai ban fashe da kuka ba, da ta faɗa man halin da suke ciki ga yara, ta yi rantsuwa da Allah ta ce wallahi wallahi ba ruwan mijin nan da su. Bai san cewa ita matarsa ba ne sai almuru ya yi gari ya yi duhu, amma da zarar gari ya haske to shi kenan, ita ba matarsa ba ce, kuma ba cin shi ba shan shi ga yara. Sai ta yi wahala take samo abin da za ta ba yara su ci, abinda za su ci, abinda za su ci shi sahur ma a lokacin ba su da shi. To ire-iren waɗannan su kana da tausayi za ka bata tafi haka? Na? Zai yi ka kyale ta? Kana malamin addini? To aikin kenan batun da aka su. To irin waɗannan su ma suna da haƙƙi mu ware wani asusu na musamman don taimakonsu. An gane ko? Sannan kuma ga abubuwa na gudanarwa, Allah ta'ala ya taimake mu. Profesa, muna maka godiya, Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi. Allah maɗaukakin sarki ya ma jagoranci cikin al'amuranka. Allah ya shirya ma zuriyarka. Allah ta'ala ya ƙara albarka cikin rayuwarka, ya shirya ma ‘ya’yanka da iyalanka. Allah ta'ala ya kare ka duk inda kake. Muna godiya ƙwarai da wannan nasiha da wa’azi da aka yi mana mai tsada. Ɗalibai da kukan zo ku zauna ku yi dafifi kullum, Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Allah ya biya buƙatunku duniya da lahira. Allah ta'ala ya yaye muku dukkan damuwarku. Allah ta'ala ya haɗa mu da kuwa aljanna gidan tsira ga baki ɗaya. Duk wata take da buri, Allah ta'ala ya cika mata burinta na alkhairi. Duk wata wadda take da wani abu da ya daɗe ta, ya tsaya mata, Allah ta'ala ka tunkuɗe mata shi. Allah ta'ala ka cire mata damuwarta. Masu neman jari cikinku, Allah ta'ala ka ba su mai albarka. Masu jarin, Allah ta'ala ka ƙara buɗa musu cikin jarinsu. Wanda suke karatu suna neman aiki, Allah ta'ala ka ba su aiki mai albarka. Wanda suke aikin, Allah ka kawo promotion mai albarka. ‘Yan mata da ke neman mazajen aure, Allah ka ba su masu albarka. Zawarawa da ke neman mazajen aure, Allah ta'ala ka ba su masu albarka. Allah ta'ala ka rufe asirinmu a cikin gidajenmu, ka ba kowannenmu abin da zai ci ya sha ya sutura. Allah ta'ala ka shirya mana ‘ya’yan da ka ba mu maza da mata. Allah ta'ala ka shirya mana ‘ya’yanmu da ka ba mu maza da mata. Allah ka ji kan iyayenmu. Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu. Allah ka saka masu da alkhairi kan tarbiyyar da suka yi mana. Wannan gari na funtuwa, Allah ta'ala ka ba shi kariya daga dukkan sharri. Allah ka ba shi kariya daga sharrin kidnappers. Allah ka saukar da albarkanka a wannan gari. Allah ka saukar da albarkanka a wannan gari. Masu taimakon addini, Allah ta'ala ka taimake su. Masu taimakawa addinin musulunci, Allah ka taimaka musu. Masu jin kan marayu, Allah ta'ala ka ji kansu. Masu agazawa don addini ya ci gaba, Allah ka agaza musu. Allah ka rufe asirinmu. Marasu lafiya cikinmu, Allah ta'ala ka ba su lafiya. Masu neman haihuwa cikinku, Allah ta'ala ka ba su haihuwa mai albarka. Allah ka ba su haihuwa mai albarka. Allah ka ba su haihuwa mai albarka. Wanda ka ba su haihuwan, Allah ka shirya musu ‘ya’yansu. Allah ka shirya mana ƴaƴan mu gabaki daya, Allah ka shirya mana ƴaƴan mu gaba daya, Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani, Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani, Allah ka bamu ikon aiki, Allah ka bamu ikon aiki da abinda muke ji muke karantawa, Allah ka bamu ikon aiki da abinda muke ji muke karantawa, Allah ka raba mu da azaban kabari, Allah ka raba mu da azaban lahira, Allah ka sa aljanna taimakon mu, Allah ka sa aljanna taimakon mu, Allah ka sa aljanna taimakon mu, Allah ka raba mu da fitinan rayuwa da ta mutuwa, Allah ka raba mu da fitinan rayuwa da ta mutuwa, Allah ka raba mu da fitinan rayuwa da ta mutuwa, Al-Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa tawbatan qabla al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. الله ربك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به الى جنتك ومتعنا الله بابصارنا واسمائنا ابدا ما ابقيتنا واجعل كل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.